ilimi garkwar dan adam
kan hakika ba da tangar kada kan ji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayen musyinku jama'a kiran mu nake bisa daje
assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkwar dan adam a makonni biyu da suka gabata mun kawo ku hirda muka yi da Hamisu Haruna wani malamin ingilishi a jami'ar alƙalam dake Katsina wanda kuma ya kai ziyara aiki a kasar Amurka a wannan shiri za ku ji karin shirin tattaunawar da malam Hamisu Haruna ya yi da abokin aiki na Sarfilu Hashim Gumar a lokacin wancan ziyara da kai kasar Amurka
to ka zagaya a nan birnin Washington DC ka je ka wasu jami'u ko kuma ka shiga ajizuwan koyarwa ka ga yanda ake koyarwa mene bambancin yanda ake koyarwa a nan Amurka da yanda ku kuke koyarwa a gida
na ji dadin wannan tambayar da aka yi min domin yana daya daga cikin abin da muka zo koya shi ainihin taken shi wannan program din da muka zo shine social and emotional learning ma'ana integrating social emotional learning in English language classroom yadda za a samar da wani yanayi da ɗalibi zai samu kansa a yanayi mai kyau domin ya samu ya koyi wannan yaran wanda idan muka duba a Najeriya kusan gaba ɗaya kishiya abin muke ba a yin abin da ya kamata jiya ina tattauna da wanda ce yanzu misali a Najeriya idan ka duba za a gani har wani disciplinary master muke da shi ma'ana mai horarwa malami mai horarwa wannan ya sa ɗalibi zai ji yaro zai ji in ka ce masa tashi ka tafi makaranta zai ce ba zai je ba ko kuma zai ji wani abu yanayi a jikinsa saboda me ya san daga ya je duka ne in ya makara duka ne in ya waye duka ne komai duka ne wannan psychologically yana taba tunanin yaro sannan kuma yana affecting shi kansa faculty of thinking da faculty of learning na yaro ma'ana ita kanta tunaninsa da yanayin yadda zai koyi karatun yana taba shi domin duk lokacin da ka samu wa yaro yanayi mai kyau to zai koyi karatu ko kai ne zaka samu da yene mai kyau ba abin da za a baka ba koya ba wannan ne dalilin da yasa in muka je wata kasar za a ga in Najeriya suna samun ci gaba sosai suna excelling saboda me saboda an samu su da yene mai kyau so wannan abin ina ganin shi ya kamata mu ma mu kwaikwaya domin a cikin makarantun da naje akwai Montgomery College da muka je exactly wanda a wannan college din na samu wasu yanayi wanda abin ya burge ni sosai
wani irin yanayi ne wannan
misali zaka ga idan ka je aji zaka ga akwai friendliness akwai abota akwai kyakkyawa alaka tsakanin malami da dalibi sannan kuma baya ga haka har wani tsari suke da shi na abin da ake kiransa da suna career talk wanda mu career talk da muke yin sa muna yin sa ne iya karshen semester kadai ko in ce
wato malami ya ringa tattauna dalibi kan tafarkin da yake son ko kuma aikin da yake son
aikin da yake so yayi sannan kuma ya ƙara taimakon sa wajen ya tabbatar da cewa ya samu nasara a kan wannan abin da yake so yayi sannan za ka ga shi kansa yanayin environment din is highly conducive idan nace highly conducive ina nufin waje ne wanda tabbas idan ka je za ka koyi abin da ya kamata koya
saboda yanayin gurin akwai nutsuwa
akwai kayan kuma aiki da ya kamata ayi so kamar yadda na faɗa akwai wasu abubuwan da muna tunkara kalubale mu a Najeriya especially abin da ya shafi kuɗi amma akwai hanyoyi da malami zai iya amfani da su ko da wayarsa yanzu misali idan ina so in koyar da pronunciation ba inda bukatar sai naje nace principal ko headmaster ya bani kaza da son koyar da kaza da waya ta kade zan iya downloading dan abu da bai fi sakamakon minti biyu ba MBB ne wanda da kuɗi na zan iya siyan sa ukunna dalibai akwai MP3 din nan da ake amfani da ita wanda idan ka dora ta ka kunna ta duka dalibai za su iya ji akwai hanyoyi da yawa na abin da ya shafi interactive session wato abin da zai baka mamaki a shekara ta 2020 akwai wani horarwa da nayi a nan Kano na tara malaman turanci akalla guda 60 waɗanda ba su horarwa akan yadda za su bi wajen koyar da dalibai
a dabarun koyarwa
wanda muka gabatar da shi a American Corner wato abin da zai baka mamaki shine malamai suna da ilimin ba su da ilimin ba amma hanyar da za su bi wajen engaging wajen interacting da dalibai wajen mu'amalar daliban shine abin da yake ba su matsala saboda haka malami zai cika allo dam
da rubutu
sannan ya ce dalibai su kafa in suka faɗi ma bai da lokacin da zai musu bayani kawai sai gobe
shine lecture nasu da shine koyarwa
wannan rana ya riga gama da wannan amma abin da zai baka mamaki mun yi wannan workshop din na iya kwana ɗaya ne muka koya musu ɗan dabaru ne yadda za su ringa yi wallahi abun mamaki irin responses da na ringa samu daga mun malaman da ita na ba su activities na cewa idan sun je muna so su nuna musu su nuna mana yadda suke koyarwa a da da kuma yadda suke koyawa yanzu
bayan sun koyi
bayan sun koyi wannan abubuwan wato hotuna da video da suka turo min daliban zai burge ka daliban an yi grouping din su an ba su activities kusan kowa ya shirya lalle da gaske yana son ya karatu menene ya jawo ba wani abu suka yi amfani da shi na kuɗi ba a dabarun koyawan ne suka canja duk lokacin da ka ajiye dalibi ya aji kace za ka koya masa karatu awa daya awa biyu awa uku ba tare da ya bada komai ba dole zai ji ya gaji da abu amma ka nuna cewa shi ma yana daga cikin ma'ana yana daga cikin mutanen da za su iya koyarwa ma'ana yana da gudunmuwar da zai iya bayarwa mu kan malamai da muke ba wai mun san komai bane kamar yanzu misali da muke malaman jami'a akwai dalibi da za ga ya fi ka ilimi ya fi ka komai amma Allah ne ya baka wannan damar na ka koyar da shi so ya kamata ka nuna shi ma yana da muhimmanci ra'ayinsa yana da muhimmanci perception din sa yana da muhimmanci tunaninsa yana da muhimmanci ma'ana ya zamanto mun dauke koyarwa daga teacher centered approach to learner centered approach ya zamanto mun fi mai da hankali akan su daliban domin duk lokacin da ka jawo dalibi kusa da kai kan na shi ma ya bada gudunmuwar sa a ciki shi wannan shi zai sa ya fi koyan abin yadda ya kamata
wato ri a nuna dalibi yana tsoron malami wannan ba hanya bace ko dabara ta koyar dalibi ba
ba hanya bace hasali ma hanya ce ta koyar dalibi daga abin da ya kamata
saboda wani lokacin zaka ga cewa dalibi yana tsoron malami saboda ana cewa wannan malamin a yanzu zaka fada ajin sa to kafin ma ka shiga ana ce ma in ka shiga zaka fada ajin sa
masararo anan ne kuma shirin namu na wannan mako sai ta ga aya sai mako na gaba za ku ji mu da wani sabon shirin a madadin Sarfilu Hashim Gumar da kuma bakon namu Hamisu Haruna sai kuma jami'ar da ta bada umarni Juri Lailan Kreshen na ku abin ya shirin ke cewa huta lafiya sai wani mako
kan hakika ba da tangarda ba kan jimarar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokarin mushinku jama'a kiran mu nake bisa dagewa